haka yake sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin ka muku wannan shiri da wannan hantsi na ranar Lahadi. Bayan labaran duniya Zara Aminu Fage za ta shigo da shirin dandalin yan jarida wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi aikin yan jarida. Sai kuma maimaitin shirin tsaka mai wuya amma kafin mu kai ga waɗannan duka ga halin da duniya ta waye gari.
Jama'a assalamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya yau ranar Lahadi 16 ga watan Fabrairu shekara ta 2020 ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfil Hashim Gumel. Jiya asabar hukumomi a Faransa sun sanar da cewa wani dan kasar China ya je yawon shakatawa a Faransa ya rasu sanadiyar cutar coronavirus. Mutumin mai shekaru 80 wanda ya mutu a birnin Paris ranar Juma'a shine mutum na farko da ya rasa ransa a nahiyar Turai sanadiyar wannan cuta wacce ta samo asali daga China. Baya ga haka a nahiyar Afirka ma an samu mutum na farko da ya kamu da cutar a kasar Masar. Hakan na faruwa ne a daidai lokacin da hukumomin China suka ba da umarnin cewa duk wanda zai shiga birnin Beijing dole ya killace kansa na tsawon mako biyu yayin da China ke kokarin daƙile yaduwar cutar coronavirus. Jaridar gwamnatin China Beijing Daily ta rawaito cewa duk wanda suka bijirwa wannan umarni to doka za ta yi aiki a kansu. Yau Lahadi hukumar lafiya ta China ta ce an samu ƙarin mutane 139 da suka mutu a dalilin cutar, lamarin da ya sa yawan waɗanda cutar ta kashe ya kai sama da 1,650. Jiya Asabar sakataren tsaron Amurka Mike Esper ya yi kira ga shugabannin duniya da su farga domin kalubalanta yadda China ke kokarin mamaye al'amuran duniya. Yana mai cewa China wacce ta fi kowace ƙasa yawan jama'a a duniya na kokarin ta ga ta cimma burinta na kowane hali. Esper ya kuma jaddada matsayar cewa ba wai Amurka tana takalar China da fada bane, amma ya nuni da cewa China na kokarin ta ga ta fada da karfin sojanta nan da zuwa shekarar 2035 ta kuma mamaye dakarun yankin Asia nan da shekarar 2049. Ya kuma zargi China da yin katsa London a harkokin nahiyar Turai da sauran wuraren da ke wajen kasar.
The Chinese government, needs to change its policies and behaviors.
Esper ya ce ya zama dole gwamnatin China ta sauya manufofinta da irin halayenta, idan kuma ba haka ba ba mu da abin da ya fi mana balle mu kare wato tsare-tsaren mu. Sai dai ministan harkokin wajen China Wang Yi ya ce zarge-zargen na Amurka ba su da tushe balantana makama. A ɗaya bangaren kuma sakataren tsaron Amurka Mike Esper ya ce zaman tattaunawa da kungiyar Taliban har yanzu yana nan tafi ta hanyar fara gwajin kwanaki 7 domin rage tashin hankali a Afghanistan. Jami'an Amurka sun ce idan aka aiwatar da yarjejeniyar wucin gadin yadda ya kamata hakan zai share fagen ci gaba da samar da cikakkiyar yarjejeniyar kwanta kamara da kungiyar Taliban wadda zai kawo ƙarshen yakin Amurka mafi tsawo tare da jinya sojojin Amurka kusan 13,000 daga Afghanistan. Jami'an Amurka sun ce yarjejeniyar ta buƙaci Taliban ta dakatar da kai manyan hare-hare ciki har da wanda suke kaiwa a bakin hanya ko na kuna bakin wake kan sojojin Afghanistan da na sojojin haɗin gwiwa da Amurka ke jagoranta a duk faɗin ƙasar. Tun farko dai sakatare Esper ya faɗa mahalarta taron manyan jami'an tsaro na duniya a birnin Munich cewa rage tashin hankali ba zai samu ba har sai an gwada, amma yanzu da alamu komai yana tafiya yadda ya kamata kuma dole su baiwa zaman lafiya dama. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Sudan ta Kudu Salva Kiir ya rage yawan jihohi 32 da ya yi gaban kansa wajen kirkira a watan Janairun shekarar 2017. A wani lamari na baza ta jiya Asabar, shugaban kasar ya gana da ministocinsa da masu bayar shawara da kuma manyan jami'an jam'iyya da jami'an tsaron kasar domin sanar da cewa ya yi watsi da tsarin jihohi 32 da suka sa aka kasa cin maslaha a tashin hankalin da kasar ta fuskanta tsawon shekaru 5. Kiir ya ce yanzu za a raba kasar zuwa jihohi 10 haɗe da wasu yankunan gudanar da mulki 3 waɗanda suka haɗa da Faibu da Ruwen da kuma Abei. Shugaba Kiir ya kuma yi kira ga ɓangaren na adawa da shi ma ya yi sakayya ta alkhairi kan wannan mataki da gwamnati ta ɗauka. Shi batun adadin jihohi a ƙasar ya zama muhimmin batu a ƙoƙarin da ake na sasanta rikicin ƙasar Sudan ta Kudu, lura da cewa shi ne zai nuna iya iko kan yankunan da kowane ɓangare ke da shi. Da ƙarshe dakarun gwamnatin ƙasar Syria yanzu suke rike da babbar hanyar Damascus zuwa Aleppo dake da muhimmanci. Waɗanda suke shafe makonni suna ƙoƙarin kwatowa daga sojojin ƴan aware da Turkiya ke marawa baya. Kamar yadda dakarun Syria ke ci gaba da shiga yankin da ƴan aware ke rike da shi a Idlib, Turkiya ta aika dakarunta domin kare yankunan da suka mamaye, yayin da kuma ta tura ministan harkokin wajenta zuwa Rasha. Gidan talabijin na Syria ya nuna yadda katafiloli da ma'aikata ke kawar da baraguzai daga bakan babbar hanyar Damascus zuwa Aleppo, wadda dakarun gwamnati sau kwato daga ƴan awarin Turkiya ke mara baya a lardin Idlib cikin ƴan kwanakin da suka gabata.
Kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Zara Aminu Fage da shirin dandalin ƴan jarida.
Mu assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na dandalin ƴan jarida daga nan sashen Hausa na murya Amurka. Sunana Zahra Aminu Fage. A cikin shirin dandalin ƴan jaridu na wannan mako, za mu duba batun yanayin dangantakar aiki a tsakanin hukumomi da ma'aikatan yada labarai ko gidan jaridu, wanda na ɗaya daga cikin abubuwan da ake ɗauka a matsayin wani ma'aunin tantance mizanin demokradiya a ƙasa. Sai dai ɗorewar irin wannan hulɗa na da matuƙar wuya a mafi yawancin ƙasashe masu tasowa, musamman a nahiyar Afirka, inda ake fuskantar yawaitar saɓani a tsakanin waɗannan ɓangarori saboda wasu tarin dalilai. A wannan makon za mu fara da jamhuriyar Niger, inda wakilin murya Amurka Sulaiman Munbarma ya haɗa mana rahoto na musamman, inda ya tattauna da sakataren watsa labaran gamayyar ƙungiyoyin ƴan jaridu.
Sulaiman Umar Bura shine sakataren watsa labaran gamayyar ƙungiyoyin ƴan jaridar Niger, Maison de la Presse.
Mu aikin da muke yi na al'umma ne shine ake cewa da jawabi daga al'information. Muna yi ne don saboda al'umma kenan aikin na kowa ne muke yi. Yau Sulaiman ka tashi kana neman wani labaru, ma'aikata ta gwamnati matsala ne, in kuma kaga an baka shi saboda ana tambayan wane wa iya tare da mu, wancan wa ba tare ba yake da mu. Kai je kamar abin ne an dauke shi kashi biyu, kamar wanda wani minister ya faɗi akwai jaridu abakai kuma akwai jaridu makiya, yana akwai masu sama akwai wani busassan miki. To kaga wannan ko ai ba yaje bane a cikin harka ta ƙasa. Relation kin ko ku ince hulɗar yanda take, ba a sai ha hulɗa ce ga tana sak tana tahiya. Tunda yau in dai ba su bane suke neman ku, yau in ku ne kuke neman su, akwai matsala sai an shiga kwama. Kamar yanda Hausa ne suke cewa dan goki da gida baya daraja. Sun sani mun sani bayayewa a raba aikin jarida da demokrasi. Jarida ba ta yi yadda demokrasi, demokrasi ba ta yi yadda jarida. Kenan tare ne suke ba iya raba su.
Ta kafa wata doka a shekarar 2011 wacce ke tilastawa majiyoyin hukuma baiwa manema labarai haɗin kai a duk lokacin da suke neman bayanai daga gare su. Shugaban kungiyar Onimate Jaharo Mamman yayi karin bayani akai
ana akwai kuduri da aka dauka a nan kasar mu ta Niger wanda ke bada damar dan jarida ya je ya nemi labari kuma dole ne daidai yanda doka ta ce masu ikon su ba dama da kariya ta yi kai ga waɗannan labarin kuma ya wallafa su idan yana neman karin bayani su ba shi damar yayi hira da su dan su kawo haske a ta yadda aikin kasa tun da aikin jarida yana cikin irin ayyuka wanda aka ce service public shi ne service public wai ya wuce ka shiga daki kai ka ce kanka kake ma a daga inda kace jaridan jarida ne daga inda kake aiki gidan jarida to kasa ce kake ma daga wannan lokacin labari ya hi karhin naka ne naku ne na kasa ne gaba daya na al'umma ne mu kanmu sai mun zagi ne mu yi aikin na gaskiya dan kanmu ba su dama su mai da mu nasu ko kuma su mai da mu ɗan adawa su ce mu ma tare muke da ɗan adawa
to sai dai a ra'ayin ministan watsa labarai Salisu Muhammadu Habi hulɗa tsakanin gwamnatin Niger da ƴan jarida sai son barka ya kuma jaddada cewa kofofin jami'an gwamnati bude suke ga dukkan masu neman ji daga majiyoyin hukuma
Tuna ganin dai ga yau da Niger ba wani matsala ko guda da yin jarida muna hulɗa da su muna so abu guda ne dan jarida shaude labari wanda zaman tawa shi kai kasar mu gaba ba wani zai bata mutane ba kuma ko da dan jarida na siyasa ko na dinci hulɗa abin da gida ma dan jarida ba karamin yake bane tunda cewa akai ga iko ana za a ce shine kamar iko na hudu cikin kasa saboda in babu jarida babu labari
ganin muhimmancin alakar aikin jarida da salon mulkin demokradiya yasa shugaban kungiyar Onime da yiwa bangarori wannan tunatarwa domin ɗan magana kan ce da ruwan ciki akan ja na rijiya
dari tsakanin mu da su shi yake kawo kowa cikin ta yadda aikin shi yake yin kuskure lalle da kai kuskure kuma mun san da wannan kuskure ɗan jaridar da masu ikon cewa kowa ya tsaya akan doka yayi aikin shi daidai yanda kundin kasa ya tsara daidai yanda dokokin kasa suka tsara shi mai iko shi hukuma ta tunkari aikin jarida shi dan jarida ya tunkare su yayi aikin shi ba tare da ya koma na wani ko ya koma makin wani
anan minista Salisu Habi na ganin dole ne ƴan jarida su rika sara suna dubin bakin gatari
dan jarida ya zo tambayi labari an bashi bayani amma ka san akwai bayanin da ba da za a ba su ba saboda wanda ka saurare ne kila akwai ni bayani da mai iko sani bai hudi baka zo ka tambaye mai iko ba baka zo ka tambaye abu ba sai ka zo kai ƙarya kenan gwamma eh akwai ni abu a zo a tambaye mu mu dai za mu ba da abin da muka sani insha Allah rabbi eh akwai abin da ba daidai ba dole dan jarida ya ce ku hankali abaka zawa bai da kyau daidai ne wannan kuma in wani an sai yayi wani cuta ko yayi lahi dole a ce wani wani lahi kaza eh an ga bincika an ga zancen na gaske ne to ga wannan jarida gobe wannan sai ma an ba shi gala
rahoton kungiyar kare haƙƙin ƴan jarida ta ƙasa da ƙasa RSF ya bayyana cewa Niger ce ƙasa ta 66 a duniya wajen mutunta 'yancin aikin jarida a shekarar 2019 lamarin da ke nunin ƙasar na ƙara ja da baya a 'yan shekarun nan a wannan fanni Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
ƴan jaridu a jamhuriyar Niger ya fara ne a cikin shekarar 1961 lokacin da aka kawo ƙarshen mulkin soja zuwa na demokradiya siyasar ƙasar ta fara canzawa ne a ƙarshen shekarar 1993 lokacin da mulkin demokradiya ya ba da damar ƙirƙiro jaridu da yawa a wancan lokacin radio RTT ya zama gidan radio da talabijin na farko da aka fara kafawa a Yamai babban birnin ƙasar inda galibin kafofin watsa labaru na gargajiya ne tun daga wancan lokaci ake ta kafa kafafen yaɗa labarai na zamani gwamnatin Niger ta bullo da daftarin doka kan kare ƴancin ƴan jaridu a cikin shekarar 2018 wannan yunkuri ne na haifar da buƙatar tsara sabuwar doka da ta bada tabbacin ingantaccen aikin jarida ƴancin faɗin albarkacin baki da kuma ƴancin kafofin watsa labarai wanda kuma da muhimman ƙa'idoji don kare ƴancin ƴan jaridu Ƙididdigar ƙungiyar ƴan jaridu ta ƙasa da ƙasa ta Journalists Without Borders wanda ta fitar a shekarar 2019 ta ce jamhuriyar Niger ita ce kasa ta 66 da ƴan jaridu suka fi samun ƴancin walwala ba tare da tsangwama ba. Sauraro iya abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan a cikin shirinmu na dandalin ƴan jaridu na wannan mako. Sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin waɗanda suka taimaka wajen kammaluwar shirin. Sule Mummuni Barma, sai Julie Ladies Gresham da ta taimaka wajen hada mana sauti. Ni Zahra Aminu Fage ke cewa mu huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka. A gaida Zara, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga maimaitin shirin tsaka mai wuya.
Tsaka mai wuya.
Sunana Hajiya Umma, ina nan zaune a birnin da magarbin ga amfanin su ba sosai a cikin kasar mu. Su wannan kasa da karu aka ka aka yinge mu a kasa. Ni sun ce suna da kayan aiki. Sun ce duk abin da ya huke fili a kasa ma suna ganin shi. To ban ma ganewa a rika karshe mu nan sojoji kuma a ce an zo taimakon mu. Gaskiya shugabanninmu su bude idanunmu su su gani abin da ake yi. Kullum mu ne ake kashewa. Ina kayan aikin da suke suna da. Ina na'urorin da suke da. Kuma wannan ƴan ta'adda ina ne suka samu kayan aiki, ina ne suka samu motina da bindigogin da kayan aiki da suke nan suna karkashe mu. Kenan in gaskiya ne a tayi kafada da kafada in gurin yakin ne a tayi kafada da kafada. Kenan ai an san tare muke da su. Amma kullum mu namu ne za a yi surfarar ana kashe su.
Jama'a muna fatan mun sami ku zami lafiya a cikin wannan sabon shiri na tsaka mai wuya. Bulun fara da tambayar shin gaskiya ne duk abin da ake ji yana fitowa daga bakin shugaban Niger wato Isu Muhammadu yana yi ne a bisa umarnin shugaban Faransa Macron? Ya magana zargin wasu ta daban da ke cewa ai shugaban Faransa Macron din ma ya cika rena shugabannin mu na kasashen Afirka. Kuma ma shin me bambancin kasashen da ita Faransa din ta mallaka da wanda Burtaniya ta mallaka idan ana magana daukar umarni daga tsofaffin yayin gijin nasu?
In da mulkin mallaka ne Ingila ta yi shi. Kaga tana haka wannan Ingila ba kama ba Najeriya mulkin mallaka ba kaga ma gane ba mulkin mallaka tana haka nan dan shine yake kusanta gaskiyar mu da muke suka alaka kasar Faransa da kasashen
mun gane su mutane ne wanda suke da wannan ra'ayin na kada suwa gabani wanda al'umma suka zama
kuma abin da ya ba ladabi ba biyayya
shi ma
Faransa yare na mutane ne bai dauke su ba a shugabannu inda ya dauke su a shugabannu sai dauke su a kamar shugabannu shi yanzu yana cikin tsaka mai wuya ne kamar kira da na wawa da taka
wannan suna cikin batutuwan da zamu taba a wannan kashin na muhawara da wakilin na Niger Sule Mummuni Barma ya shirya mana da ƴan siyasa guda biyu wato Abdu Idi na kungiyar fafutuka ta FSCN da kuma Siraji Isa na jam'iyyar NPR wacce ke kawance da jam'iyyar PNDS tarayya mai mulkin Niger a yanzu. Yau fafatawa tasu za ta tashi ne daga zaton da wasu suke yi na cewa duk kungiyoyin da ke bayyana ra'ayoyin yabo ko su kan Faransa suna da wata manufa.
Kamar shi yadda ita gwamnati ke ganin ba za a rasa wata manufar boye ba da kuke da ita ku watakila wata ajanda ce gare ku wadda ta shafi harkokin mulki shi yasa
washi ne ake karanta ma mutane wannan kalamin da yayi shi kanshi ba kalamu bane wanda shugaba yake shi shugaba na kowa ne kuma wanga tsarin da muke ciki tsari ne wanda ya kamata duk kasar Niger ta tashi kamar mutum daya tunda wanga yakin ba wani horan shi bane ba wani sojinan horan shi bane za su zo su mushi sojinan mu ne sojinan Sahel ne da ƴan ƙasa su ba da rahoto wa'anga wanda suke shigowa suna zambata mu su bar zamban mu ba wai horan shi bace za ta yi inda horan shi ce ai ba ba take nan kuma ba alamar za ta gyara abin labarin da miki ake tsammanin su bada basa bada shi kuma lokacin da sojinan mu suke bukatar su basa wanga da abubuwa ne wanda aka sani ba wai ana fadin su bane kowa ya san su ana yin su ne yau ɗan mali sun san babu gaskiya tunda duk wutar da suke yi bisa barkan ne suke yi da minisuma kuma su ne suka faɗi horan shin ita ta hana fama sojinan mali su ta yi kidal kowa ya sani wannan kuma kowa ya san ita take kare su kuma kowa ya san horan shi ta yi shugaban tawatsan kasar Libya duka wannan kowa ya san su ita dai gaskiya sunanta gaskiya in kari ne idan ka mara da ka kare ka bude tana nan ba gusawa ba take ba rige ido bai ke gusata babu a tsari na alaka na duniya inda wani shilgaba yake cewa wasu shilgabobi su iske ingila ba ta ma ba Najeriya mulki mallaka ba ta ga ma gane ba mulki mallaka tana haka nan dan kadiba dan shine yake kwatanta gaskiyan da muke suka alaka kasar horan shi da kasashen in dan mulki mallaka ne ingila ta yi kaga tana haka wannan kuma abin da ya ba ladabi ba biyayya
shi
makuran da yare na mutane ne bai dauke su ba a shugabannu inda ya dauke su a shugabannu sai dauke shi a kamar shugabannu ai sauran wanda suka huce sauran shugabannu dai siyasa ɗaya ce amma suna tsari wanda za a yi a diplomasiya mutanen su zo an sun shiga cikin daki ya hadi musu abin da yake so amma fakka hutarwa gaban duniya kai kalamu irin wanga kama umurci shugabanni har biyan na kasashe biyan masu zaman kansu kace su same ka to su same ka dan mi ɗan kasa ne yau ranar ta huto hannu bai yake ta ba zan ce shi ba gabanu bane ya gane shi yanzu yana cikin tsaka mai wuya ne kamar kirar na mawarata ka ka san da aka kashe wannan sojojin na shi 13 yanzu matsala gare a kasar horan shi yanzu majalisa tun da can demokarasiya ake bi shugaban yan kasa ake bi can suna so yanzu majalisa tana iya ta cila ta mushi ya janye sojina kuma kullum ai zanga zanga daga kasar shi ta fara kuma sai gashi yanzu an washi gari furjin mutsa da suke ma shugabannin mu yanzu ba shugabannin bane suke rikicin yanzu yan kasa ne a Mali yan kasa ne a Burkina yan kasa ne a Niger kuma sun gane ai ba yau bane ake abin shekara 50 ana yin wannan abin yau ne abin ya kai ya kai yan kasashe suka fito suka ce to ai bincike a nemi alaka wadda kasar mu za ta ci riba kasashen mu za su ci riba horan shi ta ci riba shine muke hodi a da yazo nan kasar Niger baka jibo ta kalama da yace yana so kamar yadda president din Niger da parti presidential suka ce
jam'iyya mai mulki kenan
eh sun ba da kai sun bi yace yana so ɗan mali su ma su haka nan su ce sun bi ɗan Burkina su ce sun bi menene amfanin sa me ya zancin nihin sa yana so yayi amfani da Niger dan ya raba je san Sahel tunda shi president din Niger ba shi bane yanzu shugaba mai ci a zancen je sank sahel to ayyana ga mota je sank sahel ce kuma je sank sahel shugaban Burkina ne shugaban ta me ya ka zancen shugaban Niger a sawan ga zancen in makuran yana da wani abu yadda in wani abu ya same shi ba gabanin mu suke gudu su tahi da sojinan mu suka mutu da dauki jirgin shi in dai da gaske ne ya zo shi ai da shi
Siraji idan aka dubi abubuwa yadda suke da yadda aka samu canjin ra'ayi daga wajen shugaban kasar Niger Isu Muhammadu akan maganar nan ta tsaro ko kuma matsayi da irin tasirin da Faransa ke yi a yakin nan da ake gwabzawa da ƴan ta'adda a yankin Sahel za a iya gane cewa watakila umarni ne yake bi na shugaba Macron bayan da shi Macron din a fili a taron NATO da gudanar a Burtaniya ya kwatanta cewa baya jin dadin yadda kasashen Sahel wasu shugabanni ke barin talakawansu suna gwadawa Faransa da Faransawa kyama saboda haka ya umarce su su gaggauta zuwa birnin Po inda za a gudanar da wani taro domin su fayyace masa zahirin ainihin abinda suke bukata ko kuma matsayin su dangane da zaman rundunar ta Barkan a wannan yanki.
Yawwa Barma, in dai ayi gaskiya ayi adalci ayi bai ka kuskure ba ko da dai rana a ce shugaban kasa Alhaji Yusuf Muhammad yana samun umurni ga wani shugaba saboda tahiyar da al'amarin tsaro na kasar Niger. Yawan diba kasanmu tana cikin kasashe wanda ko da yake akwai ɗan ta'adda suna mun banna sosai, muna cikin kasashe na cikin inda ke da tashin hankali wanda ke tsare da ƙarfin Allah. Ana tsaye ana kokari saboda kowa ya kwana lahiya ya tashi lahiya. Hai wa'innan masu daidaitawa suna kururuwa ko da lokaci, ka gani duk abin da ake yi saboda kowa ya kwanta lahiya ya tashi lahiya. Abin nihi shine yake ba mu mamaki wannan ƴan society civil na kasar Niger wanda suke ta wannan halbalbe, ka taba ji inda suka fito ko da ɗaya rana suka ce sun kawo wani declaration ko wani abu na kwatanta wannan aiki da ƴan ta'adda suke bannaci? Mu abin da ke ba mu nihi ko da lokaci sai kaga kamar wani abu ne da tura suke ce ma connection, sai ta ji su a tsarin su wannan ƴan ta'adda kamar wani dama ce ta ba su ta huddo ide ko ko duk wani lissahi na rishin tsari na cikin ƙasa na a kawo tashin hankali na a hurgita gabaki ɗaya na a rasa inda za a shiga. Mun gane su mutane ne wanda suke da wannan ra'ayin na a kada shugabanni wanda al'umma suka zama.
Kana ganin kamar suna so ne su yi amfani da raunin gwamnati saboda matsalar tsaro domin cimma
wata manufa. To ba haka nan bane, ka taba ji ko so guda sun fito sun ce wannan ta'adda aikin da suke bai da anwani a zaman cikin wannan kasashe? Ka taba jin declaration din su musamman? Ni dai ban ji da ba. Ko da su guda su fito su yi declaration ta kamemiya ita kadai su ce wannan ƴan ta'adda a yi tsau da kawa a yake su tunda ba su son zaman lahiya, ba su son kasashen su ci gaba, suna da lalin nasu da sai sun san da mun sani jar.
To gaishe ku malamai, sannu ku da fama. A shirin makon gobe Allah ya kai mu, za mu ji dalilin da yasa shugaban Faransa Macron yake da wata ɗabi'a da yawan son gana a keɓance da shugabannin ƙungiyoyin da ake kallon ƴan ta'adda ne. Kuma shi shugaban Nijar ne kaɗai ra'ayinsa ya sha bamban tsakanin shugabanni biyar na Afirka game da maganar ci gaban bakin sojojin ƙasashen ƙetare a yankin na Sahel. Ya masu yin Nijar suke kallon gaiso taziyar da shugaban Faransa ya kawo musu can makonnin baya lokacin da aka kashe musu sojojinsu. Muna fata za ku kasance tare da mu domin jin waɗannan batutuwa. Yanzu zai bari mu yi godiya ga su bakin namu Audu Idi da kuma Siraji Isa tare da shi wakilin namu Suleiman Muni Barma. A madadin su duka da ke cin yamai, Aliyu Mustapha Sakwato ne a nan Washington DC. Muna fatan mun baku lami lafiya.
Wannan shirye-shiryen suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya sauraron mu kai tsaye a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe mai sauraro ke bukata zai iya sauraron mu kai tsaye a shafinan mu na internet voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Kafin mu ci gaba, bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. Madalla masu taurare nan kuma muka kammala shirye-shirye mu baki daya na wannan lokaci, sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shirin ciki har da shirin matasa a duniyar gizo na Madina mai shanu wanda zai zo muku da karfe 4 na rana agogon Nigeria, Niger da Kamaru karfe 3 agogon Ghana. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Suleiman Abo da ya hada shiri da bada umarni alheri, ke muku fata alheri ku wani lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri.
VOA Africa.